Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yayin da masu kada kuri'a suke shirin komawa rumfunan zabe gobe Lahadi karo na biyu a takarar shugaban kasar Faransa, mutane da dama a binnan Paris da sauran sassan kasar basu tsaida shawara kan dan takarar da zasu zaba ba tsakanin yan takara Marine Le Pen mai ra'ayin riƙau da kuma Emmanuel Macron mai sassaucin ra'ayi a daidai lokacin da yan takarar biyu suke yaƙi neman zaben su na ƙarshe.
Pense que je suis la mieux placée pour parler à ce nouveau monde qui émerge.
Yace ni bana goyen bayan kowane dan takara, ina da ra'ayina, ina dare-dare, amma ina da ra'ayina, ina tsammani al'ummar kasar Faransa da dama za su je kada kuri'a ne suna jan kafa. Ko da yake Macron ya sami gagarumin goyen bayan tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama, babu tabbacin zai lashe zabe ganin yadda masu goyen bayan yan takarar a duk bangarorin biyu suke matukar nuna goyen bayan yan takarar su. Ana tuhumar wani jami'in dan sanda farin fata a jihar Texas ta kudancin Amurka wanda ya bude wuta kan motar waɗansu matasa ya kashe wani matashi dan shekaru 15 bakin fata da laifin kisan kai. Jami'an yan sanda sun ce Roy Oliver da ke aiki a rundunar yan sanda ta Bell Springs ya kai kansa ga hukumomi jiya Juma'a bayan da aka bada takardar sammacin kama shi. Farkon makon nan ne aka kori Oliver daga aikinsa dangane da harbin Jordan Edwards ranar 29 ga watan Afrilu. Edwards da ‘yan uwansa biyu da kuma waɗansu matasa biyu suna barin wajen wani buki ne da ke cike da hayaniya a Bell Springs lokacin da Oliver ya bude wuta a kan motarsu. Oliver dai ya ce motar ta nufe shi ne da rebus cikin gudu, sai dai hoton bidiyo yadda lamarin ya faru ya sabawa bayanin nasa. Mayakan rundunar ƙasar Sin sun miƙa shugaban ‘yan fashin teku da ya ƙaurin suna jiya Juma'a da aka kama watan da ya gabata bayan wani yunkurin fashin teku da bai yi nasara ba. Abdulkaran Salam da aka fi sani da suna Aukumbe da waɗansu ‘yan fashin teku biyu yanzu haka suna hannun jami'ai ana tsaransu a Portland a tashar ruwa ta Basoso. An ɗauki mutanen uku ne zuwa tashar jirgin ruwan ne cikin wani ƙaramin kwale-kwalen roba da ankwa a hannayensu suna sanye da rigunan hana nutsewa a teku. Kanar Yasin Ali Nur, kwamandan rundunar tashar ruwa ta jiragen ruwa da ke Basoso, ya shaida wakiliyar sashen Somali na muryar Amurka Faduma Yasin Jama cewa za a tuhume su da laifin fashin teku. Daraktan ma'aikatar sufurin jiragen ruwa ta Shiya da ke sa ido kan ayyukan fashin teku a Portland din ya ce ɗaya daga cikin ‘yan fashin dai yana hannu kuma ya yi fashin aƙalla teku wato ya kai hare-haren fashin teku har su 26. Jami'an Amurka sun ce mayakan Al-Shabaab a Somalia sun kashe wani sojan Amurka na musamman jiya Juma'a, suka kuma raunata waɗansu uku daga rukunin jami'an sojan Amurka da ke taimakawa sojojin Somalia. Jami'an sojan kundin balan Amurkan wanda ya rasu a yakin kakkaɓe ƙungiyar Al-Shabaab shi ne jami'in sojan Amurka na farko da ya rasa ransa a bakin daga a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun ƙazamin yaƙin da aka yi a shekara ta 1990 wanda ya kai ga yin Sulman na mai suna Black Hawk Down. Jami'an fadar White House sun ce shugaba Donald Trump ya aika da saƙon jaje ga iyalan mamacin tare da godiya wanda ya gode ma wato sojojin Amurka maza da mata sabili da ƙoƙarinsu. Rundunar sojan Amurka da ke aiki a Afirka mai kula da ayyukan soji a nahiyar ta ce an kaiwa dakaran Amurka ne hari yayin da suke aikin ba da shawarwari da kuma mara baya tare da sojojin ƙasar Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump yana bayyana ƙwarin gwiwa cewa zai iya taimakawa wajen cimma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ta tarihi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Yayin wata ganawa wannan makon da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmoud Abbas, Trump ya jaddada fatan ganin an cimma yarjejeniya da kuma wata matsaya da za ta kai ga wanzar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Abin da ba a ji a bakin na Trump ba shine ambaton kasashen biyu masu cin gashin kansu ko kuma ƙasar Falasɗinawa da Amurka ta jima tana ɗauka a matsayin gurin da ake neman cimma a tattaunawa ta Gabas ta Tsakiya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan rigakafin yau da kullum da mahimmancinsa ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan cigaba da ganawar da jami'ar kiwon lafiya suke yi da sarakunan da shugabannin al'umma a jihar Neja wajen samun nasarar rigakafin cutar shan inna wato polio. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan dalilan da ya sa ake ba da kulawa ta musamman ga yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu a kan cutar zazzabin cizon sauro. Su kuwa rahotanninmu na huɗu da na biyar za su yi maganar ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakarwa a wajen yaƙi da cutar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Yariman Bakura da ke garin Gusau, hedkwatar jihar Zamfara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Da ko ana so, kai ko ba a kauna, dole a zauna sai ku buɗe baki.
Rigakafi ga ƙananan yara hanya ce ta ƙara inganta lafiyarsu, ganin cewa garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfin da za ta iya yaƙi da wasu daga cikin cututtuka. Halimatu Abdullahi tana da rahoto.
Darakta mai kula da tsare-tsaren lafiyar al'umma na babban asibitin Kazauri, Dr. Ibrahim Hassan ya yi mana ƙarin haske akan hakan.
A lokacin da ake musu awo su mata masu juna biyu, ana nuna musu zaran sun haihu za su faro kawo yaran su a musu allura ta rigakafi, wannan ziyara ta guda 1 2 3 har 5 wanda za ta tabbatar ta bada kariya ga yaran su. Duk lokacin da aka zo ko aka kawo yaro da wata lalura ba wai ya zo don rigakafin kadai ba, da an kawo yaro to ana amfani da wannan damar a duba a ga cewa to in ya zo da zazzabi ne to za a bashi maganin zazzabi a treatment ɗinsa, amma fa kuma za a amfani da wannan dama a auna cewa to a wani mataki yake yanzu na allurarsa ta rigakafi, ya Allah ya gama ko bai gama ba, ko an yi sati ɗaya ko biyu da ya kamata a ce an kawo shi ba a kawo shi ba, to za a amfani da wannan dama a yi wa yaro allurar rigakafi. Kuma za a sanar da ita uwar yaron ko yarinyar a ce mata to lallai ga lokacin kuma da za ta ke zuwa, ga kuma mahimmancin wannan allura ta rigakafi. Sannan ba'a da bayan haka akwai shiri na wanda ake wayar da kan jama'a gabaki daya akan ziyarar nan guda biyar ta allurar rigakafi. A yanzu waɗansunsu da dama a cikin su wayanda suka gane abin za su gaya miki ziyarar farko da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta huɗu har da ta biyar wanda za a yi musu allura ta rigakafin ƙyanda da yellow fever. Duk akasarinsu ana nuna musu wannan a mataki daban-daban. Sannan kuma in an fita tsakankanin al'umma ha ila yau ana yin tsari wanda za a sanar da su mahimmancin rigakafi. Kuma alhamdulillahi bisa alƙalamin da suke nuna ana samun cigaba. A nan Kazaure da ƙaramar hukumar Kazaure da masarautar ma gabaki ɗaya ana iya ƙoƙari a ga cewa muna aiki da su domin al'umma ta karkara su fahimci yadda wannan abubuwa suke kuma su amfana. Kuma a ɓangaren gwamnati na yin ƙoƙari tana kawo maganin nan na allurar nan na rigakafi kyauta ake ba da shi. Allura tana samuwa a kan lokaci kuma jama'a ana wayar da kansu domin su kawo yaran nan a yi musu allurar rigakafi, musamman allurar rigakafi ta yaro kafin ya shekara, daga lokacin da aka haife shi kafin ya cika shekara wata 11. To wannan a nan ne ake targetin ɗinsu a ga cewa sun zo an yi musu allurar ta rigakafi daga ta farko zuwa ziyara ta biyar wadda za ta ba su kariya ta musamman.
Dr. Ibrahim Hassan kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Neja, jami'an kiwon lafiya na cigaba da ganawa da sarakuna da kuma shugabannin al'umma domin faɗakarwa akan mahimmancin ba da rigakafin cutar shan inna a jihar. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto.
Duk da yake dai ba a cika samun wata turjiya daga jama'a ba akan allurar rigakafin cutar ta polio ba a nan jihar Niger, amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Hayana Uzo ya ce suna tattaunawa da shugabannin al'umma ne domin ƙara samun goyon baya daga jama'a.
Ba shakka, kuma ko lokacin da muke rigakafi ɗin a kowane rana bayan an gama rigakafi da yamma akan zo a zauna da su da malamai ɗin da su masu anguwa da sauransu, sai mu zauna a tattauna a gaya aka yi wani area za a ɗan fara iya tsara mishi yadda za a bi wanda ba a samu goyon bayan da su ba mu goyon baya ba. Kaga wani lokaci sai ga su malamai ɗin nan sukan je su yi magana sai a ba mu goyon baya. So muna nan muna aiki da su sarakuna masu angoyi da malamai da dai sauran ƙungiyoyin da suke cikin jama'a. Kuma muna jin daɗi lallai kwarai da gaske da goyon bayan da ake bamu a game da wannan.
Dr. Yahaya na Uzu ya ce duk da yake suna cikin farin ciki akan cire jihar Niger daga jerin jihohin Najeriya masu haɗari game da cutar ta polio, amma suna ƙara neman goyon bayan jama'a.
To yanzu dai kan ni dai kan ina babban farin ciki kwarai da gaske. Kasan kwanaki na gaya maka jihar Niger tana ciki ɗaya daga cikin da wanda aka cire daga cikin state da suke high risk, wanda yake ana neman ba da kula da su a game da shafan rigakafi. Amma yanzu Niger kan Allah ya sa an cire mu daga wayannan jihar ɗin. So, kuma wannan ɗin ya zamana ya iya faruwa saboda goyon bayan da muke samu ga jama'a.
Kawo yanzu dai an kammala zagaye na uku a cikin wannan shekara ta 2017 na aikin rigakafin polio a nan jihar Niger, tare da baiwa yara kimanin miliyan 2,700 ruwan allurar rigakafin cutar ta shan inna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Sauraro ya san dalilan da yasa ake baiwa mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara kulawa ta musamman game da cutar zazzabin cizon sauro. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Dr. Bello Umar, ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na jihar Sokoto, ya ce ganin irin illar da cutar ke wa mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara yasa hukumomi da ma'aikatan lafiya ke bada fifikon kare waɗannan nau'in jama'a daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Dalili shine ta haibata ƙananan yara, musamman ƙananan yara a ƙasa ga shigar biya. Gaskiya ta dan yawanci mace-macen da ake samu ka duba da yawa ƙananan yara ne. Sannan mata masu juna biyu tana haibata su, saboda mata masu juna ai nan ne ake samun zuri'a. Saboda kuma ita kanta zazzabin cizon sauro yana kawo da yawa cikin shi zubi. Shine sai haga wannan, saboda akwai abinda kamar mace yara kamar garkuwar jikin su ta game da malaria din bai kai karfi ba kamar a ce na manyan mutane. Saboda haka in sun ka samu malaria din zai yi musu illa, za su yi samun mai gauni bisa ga manyan mutane adult wato. Haka su ma mata masu juna biyu, saboda duk mace mai juna biyu ita ma saboda ana ce musu karkuwar jikin su ya dan rage bisa ga waɗanda ba su da ciki da kuma wasu manya mata, saboda wannan daman da kuma affecting da take na suna na ciki din, saboda sun yi samun zazzabi mai gauni. Kuma abinda muka ji mai tsoro ga mata masu ciki shine zubar da cikin da yake, ko kuma a haifi yaro ga girman da ya kamata a ce an haife shi na yaro kila nauyin shi bai kai ba. Saboda haka shine haga an ba da karfi ga masu ciki, masu juna biyu da kuma ƙananan yara.
Shin yaron da yake cikin mai goyen ciki zai iya kamuwa da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro a haife shi da shi?
Gaskiya ana iya samu haka nan kwarai da gaske. Ana iya haifar yaro da malaria, duk da yake mun san hanyar kawai da za a samu malaria ga dan adam shine ta hanyar cizon sauro. To amma ai sauron shine ya ciji mamat har ta samu malaria. So yana iya yiwa abinda aka ce ma congenital malaria, akwai yaran da ake haihuwa yana yiwa a sahayi su da malaria. Kuma yadda ka san misali ana iya ba mutum jini, yes, in jinin nan akwai malaria cikin shi ya samu malaria, to shi ma yana iya yiwa a haihu yaro shi ma da malaria.
Shin baya ga zubar ciki, wace irin illa kuma mace mai juna biyu take fuskanta idan ta kamu da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro?
Na farko dai akwai illolin da gwata da ciki ta kai ya samu ta zazzabin sauro, ita mai ciki tana ya samu ta na farko kenan, because sannan in ka dibi yawanci bukatun cikin da shi kuma an samu cizon sauro, misali wanda bai da malaria yana ya samu jinin shi shi kasa, to ita dama mace dama masu juna biyu suna ya samu wannan matsala, to kaga zai kaimi, matsalar za ta yi kaimi in tana da ciki kuma tana da zazzabin cizon sauro. Sannan na ga ma bayan zubar cikin yana iya cikin shi miki, amma ana ya samu yaron ya zama girman da ake son shi bayin shi saboda matsalar nan ta zazzabin cizon sauro. Amin lokacin da ya kamata ta kai wata tara tana isa mun kila ta zama da akwai da wata bakwai ko wata takwas, kaga haka na ai ba a san haka, tunda za a yi yaron kuma shi ma bai isa ba, kila ma ya yi sanadiyar yaron jaririn shi mutu.
Dr. Bello Umar Tambuwal, kwararren likita a asibitin kwararru na jihar Sokoto kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe kowace ranar 25 ga watan Afrilu ta zama rana ce ta musamman domin fadakarwa da kuma yaki da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto yadda ranar ta gudana a watan da ya gabata a jihar Bauchi.
Da yake bayani yadda taron da irin nasarar da aka samu, director mai kula da yaki da zazzabin cizon sauro Alhaji Umar Babuga Abubakar.
Wannan rana ne na tunawa da yaki da zazzabin cizon sauro na malaria wanda ake yin sa kowane shekara, wato 25 ga kowane April, wato April na kowane shekara. Kungiyar lafiya ta duniya ta saka wannan rana 25 ga watan April na kowane shekara don a tuna da yaki da zazzabin cizon sauro. Wannan kuma ya biyo bayan lokacin da kungiyoyin Afirka suka haɗu a Abuja a 2000, su ganin cewa wannan cutan babban cuta ne, sai suka sa wani rana akan African Malaria Day, wato suka saka wa kansu wannan 25 April ɗin, idan ta zo da su gangami na yaki da zazzabin cizon sauro. So waɗannan shugaban kungiya na duniya, wato na lafiyar duniya, shine suka canja suka mai da shi na duniya gaba ɗaya. Kamar takin da aka yi na wannan shekara shine a kauda malaria saboda a ci gaba da walwala, a kauda malaria saboda a ji daɗin rayuwa. Kauda malaria ɗin nan wannan hukuma ta biyo bayan duniya wajen wannan kaddamar da wannan yaki da gangami da cizon zazzabin cizon sauro a nan Bauchi yau, wanda ita wannan hukuma ita ne da alhakin ɗaukan nauyin kare mutane daga yaki da zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi.
Darakta a ɓangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar Bakatma, Alhaji Umar Babuga Abubakar kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Jamhuriyar Nijar ma ba a barta a baya ba wajen karrama wannan rana ta yaki da cutar zazzabin cizon sauro. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A Nijar dai sakamako na haɗin gwiwar gwamnati da ƙungiyoyi masu da shirye zuwa likitoci ya samu karɓuwa. Haka ya sajin ta bakin Madam Aisha Adamu, wata jami'ar kiwon lafiya a asibitin Air Madrid.
Ci gaban da aka samu tun daga shi nan, mun waye mata ki suna kawo yara likita, in saburu in suna masassara suna zaburwa su kawo su likita daga gaggawa, kuma mata masu juna biyu in sun zo, in sun ji masassara su ma suna zaburwa su zo likita a yi musu magani.
Yanzu a likita Air Madrid ana samun masu zazzabin cizon sauro suna zuwa?
Ƙarai ko sosai ko muke samun masu cutar zazzabin cizon sauro? Mun dai mun yi samun yara nan sosai da manya, ana samun sosai tunda in ma auna shirin su gashi nan muna gani.
Ai ko tana da babban illa, wani bayani zan ci kawo masu saurare?
To ni bayanin zan ka musu sai in ce ba sai yaro ya fara higar ruwa ba, kannan a zaburo a zo a ce a kama mishi likita lokacin ko ta tsotsa shi lokacin a ce a duku a kama mai yaro, gaskiya akwai matsala.
Mace mai ciki ba?
Ita mace mai ciki da ta ji an masu sara ya kamata zaburo ta taho likita, saboda yana da illa da yawa, zai iya sa ta aihu lokacin hito dan bai yi ba, ko kuma in karami ne cikin ta ringa zubi da shi ne zubi ke lokaci bai yi ba. kenan wannan zahin jikin na masu sarkin sauro na iya kama ta wannan matsala.
A ƴan shekarun nan domin yaki da cutar zaɓin cizon sauro, gwamnati akalla ta rarraba gidajen sange miliyan 8 ga mata. Hasali ma haka ya sa ni ta baki wata mata da ta zo asibitin inda ta bayyana gamsuwar ta da aiki da gidan sange.
Awon ciki ya kawo ni.
Kuka zo na akwai abin da likitoci ke ce muku?
Sosai ma. In muka zo tun zawo farko in kai ana baka maganin rigakafin nan gaban ta talita sai ka sha uku to kwan ta baka da shidda duk wata ka sha kuma cikin ikon Allah ni maganin nan da na sha ban sani ba wata wallahi ya kiyaye mini sarci zan sabro kenan fi sabilillah amma magargadi an ba mu magani an ba mu gidan sa
aburin ƙara tabbatar da rigakafin cutar malaria ko bayan fishin magani likitoci na masu jin hankali ga al'umma ana ce tsafta a cikin gidaje a cewar madam Aisha Adamu
gaskiya fi sabilillah mata gaskiya akwai matsala saboda akasari in ka shiga cikin gidaje gaskiya akwai matsala mata ba su san tsafta gaskiya dauda ta yi yawa shi yasa sauro ya ishe mana garin maraji
ina magana gidan sange ta kwana
fi sabilillah duk macen ta zo awon ciki na ana bata gidan sange a ce ta kwana ciki wanda ba ta zo awo kuma in ta kai yaro bai da lahiya muna kwatanta mata muna waye mata kai mu ce da man garba ta yi ta kulla ta sa yaro cikin gidan sauro fi sabilillah shine kada za a yi bisa sabo
Shaibu Mani murya Amurka daga Maladi Jamhuriyar Nijar
Madalla a gaida Shu'aibu Mani daga Baradin Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da zan barku da Dr. Amina Bature na asibitin kwararru na Yariman Bakura dake garin Gusau Yarkutar Jihar Zamfara. A inda gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gabatar da gangami na musamman akan kiwon lafiya. Dr. Amina Bature ta yi wa taron mata bayani akan cutar sankarau, dalilan da yake kawo ta da kuma yadda za a iya kaucewa kamuwa da cutar.
Yan uwa mata, yau zan yi muku bayani akan ciwon sankarau. Kowa ya sani cewa ciwon sankarau annoba ce wadda ta shafe mu ɗan lokutan nan. Abali lokacin zafin nan da lokacin bazaran nan da ban fada ya so mun. Ciwon sankarau ciwo ne wanda ke shafar kwakwalwa da kuma laska. So ya kamata mutum ya san menene sankarau kuma yadda zai kiyaye wannan abubuwan. Ciwon sankarau wanda muke samu yanzu ba wai annoba bace wanda bamu taba gani ba. Abu ne wanda ke nan amma bai yawan yadda muka same shi a yanzu ba. Akwai kwayar cutar da ake cewa Listeria meningitis wato wata kwayar cuta ce wadda ke shiga cikin jini kawo sankarau. Akwai kala-kala, akwai A, akwai C, akwai B, akwai Y, akwai W da X. Akwai kala wurin 23 din kawo wannan ciwo ko wannan kwayar cutar ta Listeria meningitis. Amma mu nan wato
a cikin wannan kwayar Listeria meningitis wanda ke shafar mu ta yanzu ita ce serotype C wato C. A can da muna ganin A, muna ganin B, muna ganin W da F da sauransu. Amma yanzu wata ta shafe ne caji.
Wa yake kamuwa da ciwon sankarau? A gaskiya kowa na iya kamuwa da ciwon sankarau. Mafi yawan wanda yake shafa yara ne. Amma daga mutum daga shekara 29 har zuwa shekara 1 ta rayuwarsa yana iya samun ciwon sankarau. Sannan tsofaffi ma na iya zuwa da ciwon sankarau. Masu ciki su ma da yake jikinsu ƙarfin jikinsu ya ragu, garkuwar jikinsu ta ragu, su ma suna iya zuwa ciwon sankarau. Shi yasa wannan lecture ta yau domin a muku bayani ku gane cewa ba wai maza ko mata ko yara kawai yake shafa ba, mata masu ciki sun fi shafa da wannan cutar. Don haka mutum ya yi la'akari da hakan nan ya kiyaye kuma yadda ake kiyayewa daga wannan cutar ta sankarau.
Dr. Amina Bature kenan na asibitin kwararru na Yariman Bakura da ke garin Gusau, a inda ta yi wa taron mata bayani akan cutar sankarau wato meningitis a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Gusau ranar talatan nan da ta gabata. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.